Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam to hui ba. Ku jama tambaya ni ke da. Ku jama tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018, da fata a shekara lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da yafi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta bada ƙarfi a wannan shekara da ta kama. Daga cikin waɗanda shirin yayi hira da su makon jiya, akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharhi kan harkokin iyali, da kuma Hawwa Ibrahim El Yakub, director a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano. Ga ci gaban bayanin Hajiya Hawwa a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
A arewacin Najeriya, gaskiya akwai buƙatar a tallafa wa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi, saboda taɓarɓarewa harkar iyali gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen waɗanda ba su da ilimi. Zaka ga ana cin zarafin mata, yarinya tun tana shekara ƙaramin shekaru an mata aure, bata da ilimi, bata da hankalin da za ta yi wa ƴaƴanta tarbiyya. Duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu, kuma mun daina saka siyasa a cikinsu, saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikinsu, to wallahi zai zamanto mana fitina. Dama yanzu ma ya zama fitina. Na ɗaya kenan, in ka ga duba bayan harkar fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba, su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki. To kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu zaka gansu kamar almajirai. Ka mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba, ya kawo sa birni wai yana neman ilimi. In ka kira yaran nan kai musu tambaya ko su yi maka karatu, ma ba za su iya maka karatu ba. Za ka gansu babu suturar kirki, babu yanda za a ce mutum zai haifi ɗa bai san cin shi ba, bai san shan shi ba, bai san makwancinsa ba, bai san lafiyar shi ba, ya ce ya yi wa yaran nan adalci. Bai kamata ba. Saboda haka ne ina gani ya kamata a saka doka mai tsanani, tarbiyya a hannun iyaye take. Wani abu da aka yi shi da aka samu nasara a kan shi ba dole bane aka duba da wannan zamanin a samu nasara. Abinda yake
kina magana magana inganta ilimin yaya yara, musamman tun da rashin ilimin ne yake jawo da wasu matsaloli wanda yake magana. To amma a hannu guda ko mun ji gwamnatin tarayya ma bai kai kashi 10 ba cikin 100 na kasafin da ta yi taware wa fannin ilimi. Yaya zaki kwatanta wannan matsaloli da ake da su a ƙasa wanda suka shafi durƙushewar ilimin?
Ito ai kamar yadda na faɗi, gwamnatin da take ganin ilimi yana da muhimmanci ta ce kaso 10 kaɗai za ta ware. Ai kaga yana ya nuna cewa ba ta ɗauki ilimin nan da muhimmanci ba. Ko majalisar ɗinkin duniya da ta yi tantance ta fitar cewa ta yi akwai kaso wanda yake mai yawa ya fi abinda shi 26 ne a cikin duka budget da ƙasa za ta yi ko kuma state za ta yi ta fitar da akan haka ilimi. To ana maka zancen kashi 10 kuma dama a ƙasar da dama ilimin ba ta yi fice a cikin shi ba. Kuma in ka zo gina ka duba ka tantance ilimin inda ma ake da claim na cewa akwai ilimin, za ka gani babu shi. Takarda ce ake nunawa kawai. Ka duba ka ga yanzu abin da ya faru a Kaduna, malami da ba shi da ilimi ai kamar ka ba wa mata, ka dauki mata ka iyalinka ne ko kuma ɗanka ka kai shi wajen likitan a ce za a feɗe su, kuma wallahi babu wannan ilimin wanda za na feɗe. Ya ka gani ai kaga za a yi tabargaza. To abin da yake faruwa kenan, mu a binciken da muke yi kullun abin da yake ciki mana kenan tuwa a ƙwarya. Ilimin nan in ba mu ba shi muhimmanci ba, to babu yanda za a yi ƙasan ta zamanto ta tafi da raguwar ƙasashe a wannan zamani. Idan ku akwai ilimi, to ai ku an fita daga cikin matsaloli da yawa. Ai ni ina gani in dai muka magana zancen ilimi, an gama magana. A tattaru a ba wa mutane, ce a ba iyali ilimi. Matan nan ina jawo hankali, matan nan da ake sakawa a baya ana keɓance su, a saka su a gaba a ba su ilimi. Saboda ilimi shi ne ɗan adam, kuma idan aka tashi wa yarinya aure a tabbata tana da ilimin da in ɗanta ya je makaranta an ba shi irin aikin nan na gida za su dawo za ta zauna za ta taimaka mishi. Mu a arewa abin da yake cutar matan mu kenan. Kuma auren wurin nan da ake muke ta dada jawo hankalin gwamnati akan shi. Shine yake haifar da bala'i kala-kala. Bayan cewa idan an musu aure yaran ba iya ma zama suke yi ba. Inda za a ce za a samu ma a zauna ne to shine. Amma za ka ga namiji ba shi da wata sana'ar keke. An dauki karamar yarinya an bashi ta haifi daya biyu uku. Ya sallame ta an dada bashi wata galleliya sabo yarinya. Ita ma kuma abin da zai faru kenan ko kuma a dauki karamar yarinya in ma ta kai shekara an ce to shikenan ta kai wani munzilin wani shekaru sai a dauki tsoho su an kakanta ko su an babanta sai a bashi shikenan kuma ana zaune sai ya mutu to kuma me zai faru ba a bata isasshen ilimin da idan za ta kula da ƴaƴanta bayan nan ba an ce lalle wai a'a zai riga ta mutuwa bane ba amma dai abin da yake tsari na hankali shine ba za ka dauki karamar yarinya ka bawa sa'an kakanta ba kace kuma za ta ji dadin zama
wancan kasafi da gwamnati ta yana gaban majalisun dokoki kuma suna da hurumin da za su kara su rage wannan kira kike gari ita majalisan majalisa cewa batun ilimin nan a kara du fannin ilimin nan a kara masa duba
ito wato shi kasafin kuɗi wani abu ne wanda dama mu a ilimance muna ganin cewa akwai gyara a Najeriya saboda duk abin da za a zo a ci yau ga kudin da ake bukata akan shi ya kamata a ce wani abu ne na bincike ya kawo shi to idan ko bincike ne ya kawo shi to zaka ga cewa an yi shi a bisa gaskiya
a nashi bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa ya jaddada bukatar kafa hukumar iyali
ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko to abu na gaba shine hukumar iyali domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen ilimin su sai an samu iyali sannan za a fara zancen lafiyar su sai an samu iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikin su wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka kididdiga na abin da muke cewa demography mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu idan sun karu za su zo da bukatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa me zai yi ba zai kalli waɗancan bangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taba su kai tsaye wurin biya musu bukata kuma shine zai samar da kididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso yara kaza za a haife su ajujuwa kaza ake bukata dakunan shan magani kaza ake bukata tituna za a buda su saboda bukata kaza za a je a sake yin sababbin housing units rukunin gidaje saboda kaza za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018 abu na biyu inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi a bangaren al'umma yana da kyau al'ummatai su tattaru kowa ya tuntubi dan majalisarsa cewar muna so 2018 din nan ka shigar mana da kuduri ko kuma ka goyi bayan kuduri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da karfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro ta samar da karfafa juna ta samar da tattalin arziki ta samar da tarbiyya ta samar da al'umma nagari mai nagarta ta samar da zaman lafiya
kamar yadda muka alkawalta ba iznin la Shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su.